sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya zamu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishin mu dake birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalu. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya samu kwarin gwiwa kan yadda ya ga ana samun karin kasashen duniya da ke fitowa suna kira da a cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a fadin Isra'ila da Hamas. Sai dai ya ce ya yi mamaki da ya ga ana ci gaba da harba makamai a yankin zirin Gaza maimakon a samu sassauci. Babban sakataren na Majalisar Dinkin Duniya ya kai ziyarar bazata a Doha babban birnin Qatar a ranar Asabar. Yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa taron yanayi da za a yi a Nepal. Yayin ziyarar tasa, Guterres ya gana da Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani inda suka tattauna kan wannan rikici. Ita dai Qatar tana da kyakkyawar alaka da Hamas wacce ke da ofishi a ƙasarta. Kazalika Qatar ta taka muhimmiyar rawa wajen sako wasu mata biyu daga Gaza. Kuma rahotanni sun ce tana kokarin ganin an sako ƙarin Yahudawan da Hamas ta kama. Kazalika Guterres ya gana ta wayar da shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi kan halin matsanancin rayuwa da mutane ke ciki a Gaza. Ita dai Masar ita take kula da iyakar Rafah da Gaza. A daren Juma'a Isra'ila ta sanar da ƙara faɗaɗa har-haren da take kaiwa ta ƙasa a Gaza tare da katse hanyoyin intanet da wayoyin tarho a yankin wanda Hamas ke iko da shi. Rasha ta zargi Ukraine da lalata wani rumbun adana sharar kayayyakin makaman nukiliya. Da wani harin jirgi mara matuki da ta kai a tashar nukiliya da ke Kursk, tana mai ikirarin cewa ta kakkaɓo 8 daga cikin jirage mara matukan. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha a ranar Asabar ta ce jirage mara matuka 3 makare da abubuwan fashewa sun kaikaici tashar nukiliyan a daren Alamis, inda suka farwa rumbun adana sharar kayayyakin na nukiliya. Dakarun saman Ukraine sun ce sun lalata 3 daga cikin makamai masu linzami da suka ratsa ta sararin samaniyar yankin Dnipropetrovsk a daren Asabar. 'Yan Afghanistan da ke gudun hijira a Pakistan sun nuna damuwa kan matakin da hukumomin ƙasar ta Pakistan suke shirin ɗauka na tilasta waɗanda ba su da takardun izinin zama komawa ƙasarsu daga ranar 1 ga watan Nuwamba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan Afghanistan miliyan 3.7 ne suka samu mafaka a ƙasar ta Pakistan. Ministan harkokin cikin gidan kasar ya ce akalla miliyan 1.7 cikin wannan adadi ba su da takardun izinin zama. Hukumomin Pakistan sun ce za su tilastawa dukkan waɗanda ba su da takardun su fice daga kasar daga ranar 1 ga watan Nuwamba. Bayanai sun yi nuni da cewa wasu daga cikin 'yan kasar ta Afghanistan sun kwashe iya tsawon rayuwarsu ne suna zaune a kasar ta Pakistan. A kwanan nan jami'an tsaron kasar suka kai samami a wani sansanin 'yan gudun hijira da ake kira Monda. Dan tarwatsa 'yan gudun hijirar Afghanistan da ake zargin sun tada wata tarzoma. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a Sabia sun kama mutum 6 tare da karɓe wasu makamai bayan wani harbi da aka yi a tsakanin bakin haure a kusa da iyakar ƙasar da Hungary. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutum 3 ya kuma jikkata mutum guda. 'Yan sanda sun faɗa a ƙarshen makon da ya gabata cewa suna tsare da wasu 'yan Afghanistan 4. Da wasu turkawa 2 waɗanda ake zargi da mallakar bindigogi ba bisa ka'ida ba. Babu dai wasu bayanai da ke nuni da cewa ko za a tuhumi waɗannan mutanen. Matsalolin harbe-harbe da fadace-fadace sun zama ruwan dare a kan iyakar Serbia da ƙasar Hungary, wacce mamba ce a ƙungiyar tarayyar Turai ta EU. Dubban bakin haure sun kafa sansanoni a yankin, inda suke fafutukar neman hanyar da za su tsallaka zuwa nahiyar ta Turai tare da taimakon masu ayyukan fasakorin mutane. Wani mai kamun kifi ko sana'arsu da ya makale a ruwan teku kusan tsawon makonni 2 ya kubuta bayan da ya kwashe tsawon wannan lokaci yana ta iyo sanye da rigar hana nutsewa a can gefen gaɓar teku da ke yammacin Amurka. Rahotannin BBC sun ce wasu mutane ne suka tsinci mutumin yana iyo a ƙarshen makon da ya gabata.
Labaran duniya Shirya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. A cikin ƴan kwanakin nan muna yawon da na kasar Kamaru, inda abokin aiki na Muhammad Bashir Ladan ya gayyato matasa da manyan 'yan siyasa domin yin muƙabala kan irin siyasar da ke gudana a ƙasar Kamaru. Duk da cewa mulkin demokradiyya ake yi a Kamarun a ƙarƙashin ɗaya cikin shugabannin da suka fi daɗewa a kan mulki a nahiyar Afirka baki ɗaya, wato shugaban ƙasa Paul Biya. Bari mu miƙa ku ga Muhammad Bashir Ladan don ci gaba da shirin.
To matsara musu ai to mun ga cewa akwai dai mutane kamar su Kabran Libi da yau suka zama gasu nan ɗan majalisa ne, suna nan da makamantansu a cikin jam'iyyar sa. Musamman akwai dai an samu mutum biyu ne ko uku a cikin jam'iyyar shugaban ƙasa, ma akwai dai matasa da aka same su a matsayin ɗan majalisa. To haka zalika kai misalin kamar Secretary General, to ai shi mataimakin Secretary General a fadin shugaban ƙasa mutum ne matashi ne kamar mu haka, da shi ma gashi dai irin nasu kokari da yake. To wa'annan misalan ba su wadatar ba ne?
Kabran Libi ɗan siyasa ne, kun ba jam'iyyar Fulbiya ta bashi wannan mukami ba. In ka duba akasarin mutane wa'anda nake magana, matasan nan da nake maganarsu, ga sunan birjik a kowane jam'iyya suna nan, amma ba su da abin yi, ba su da mukamai. Mukami na siyasa wanda ya samari ya samu ya shiga da ƙarfinsa ne, ba taimaka masa shugaba Fulbiya ya yi ba. Saboda haka ba demokradiyyan kamar ba ne ya bar sama ya shiga. Kai in kai la'akari ma inda aka bi demokradiyya irin ta Kamaru ne, samari ba za su samu wajen mulki ba ko?
A Kamaru dai Malam Shehu, gashi muna da yawan jam'iyyu, wannan alamun demokradiyya ce. Gashi muna da yawan wato kafafen yaɗa labaru, abin da ya shafi rediyo, gidajen talabijin da shauransu, har da ma na yanar gizo-gizo. Gashi muna da wato bambancin ya za a ce an yadda da kowa, bambancin al'ada da shauransu. Duk wa'annan dai ina tsammani dai alamu ne na demokradiyya. To in dai wannan bai isa ba, Malam Shehu, me kuke so kuma a yi domin a tabbatar da cewa demokradiyya lallai kuwa ta kafu a ƙasar Kamaru?
Malam Bashir Ladan, ala kulli halin ni abin da nake so ka gane a fahimta ta menene demokradiyya shine ana yin abu don al'umma, don ci gaban al'umma. Kafafen yaɗa labaran da ake magana a kai, nawa aka rufe don sun soki gwamnati? Gidajen rediyo nawa aka rufe don sun soki gwamnati? To abin da nake so ka gane shine shi demokradiyya ana yin sa ne don mutane. Yanzu wajen samun aiki, ya ake yi a samu aiki a ƙasar Kamaru? Akwai wasu ma'aikatu ne na ƙasar Kamaru amma ba a san ma ya, yanzu kamar SADP wannan hukumar man fetur na ƙasar Kamaru, yanzu a matsayinka na ɗan jarida wani mataki ake bi a samu aiki a wannan hukuma? Yanzu kamar shi misali mai mazance kamar aikin ɗan sanda, misali aikin soja, aikin gendarme a ƙasar Kamaru, kai ma kana jin raɗe-raɗin irin badakalan da ake samu wajen neman aiki da samun ayyuka irin wannan ma'aikatu? Ya zama wasu haccewa suke in za a samu aiki a wannan ma'aikatu, maƙudan kuɗi ake kashe wajen miliyoyi don ka samu aiki. Kai ne wajen makaranta ba sauki, ka kashe kuɗi, kuma ka zo wajen neman aiki ka kashe kuɗi, kai kana ga ya za a yi ba za a samu cin hanci da rashawa ba? Ai wannan tikat ɗin da aka samu kasancewan cin hanci da rashawa shi ya kawo mana babban cikas a demokradiyya a ƙasar Kamaru. Cin hanci da rashawa da wannan gwamnatanci kamar ma raya shi suke yi, wannan cin hanci da rashawan raya shi ake yi. Ana so dole kowace ma'aikata kaje, in dai kana so a biya ma bukata sai ka bada na goro, in kana so ka yi aiki alhali ga ka kai ka cancanta, amma ba za a saka ba, sha sa wane ko dan wane ko jikan wane. To ni ana wa ganin wannan babban abin da ya kawo mana cikas da rashin ci gaba shine cin hanci da rashawa. A saninka ne an kafa wata hukuma, kana ganin da 'yan sanda suke ciniki akan titi ana basu.
Malam Bamanga, baka ga cewa idan ka ce babu ci gaba a fannin demokradiyya, dole kenan za a duba cewa kuma yan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba, kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abun da yafa da kuke gani kaman babu ci gaba?
A gaskiya a ce wai akwai namu yan siyasa a ciki, to za a iya ce amma ni zan ce maka o don me sa? Don gede in ka duba ko ni da kai gari na a cikin matashi a birnin Duwala, matashi a cikin birnin Duwala, ina kokartawa yanda nake yanda zan iya ne wato nuna ma waɗansu matasa cewa a siyasance za a iya fitowa ana faɗan ra'ayinsa. Amma kaga ko ni wata sa'in na fito na ba da ra'ayi na, kaga gwamnatin din wato ma Duwala suna takura mini wata sa'in ni har suna ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin Duwala, a birnin da nake. Mun san cewa yau shekara 30 kenan wato abinda ake kira multi parties ya shigo a kasashen mu na Afrika. Amma gaskiya an ka duba yau shekara 30 din wato demokradiya a kasar mu, kasar ta Cameroon, an ci gaba ne ko an koma baya? Yanda na ga maka dan uwana, mun koma baya, mun koma baya don me sa? Mun koma baya domin akwai yan siyasa da suke na kulle, mun koma baya domin akwai yan jarida da aka kulle, mun koma baya domin yau in ka duba duk yan siyasa da duk yan jarida wato mafarkin su daya ne su samu su fitar kasan Cameroon, su tafi Canada, su tafi Etazuni, su tafi Russia, su tafi Faransa, su tafi Spain, su tafi duk waɗansu kasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayin su, ba hadde wato in suka ba da ra'ayin ni barazo a ci musu mutunci ba, ko kuma barazo a taba su ba a ce musu ma za a yi masu wato fashi ko kuma za a masu kamu.
To malam Shehu, wato kana nufin duk abun da yayi kama da cin hanci da rashawa da shauransu, wannan duk zuwan demokradiyya ne ya kawo wannan?
Alhaji Bashir, ka san shi zuwa zuwan demokradiyya kasashe wanda suka tsara ma demokradiyya, asalin ita kanta demokradiyya akwai tsare-tsaren da baya tafiya da ra'ayin dan adam, da yanda ma dan adam yake gudanar da rayuwar shi. Misali a nan kasan Afrika, kowace kasa akwai yanayin ta, akwai irin tsarin ta. Ba za ka zo ka ce ma duk kasashen duniya za a yi demokradiyya, don akwai wasu abubuwan da mu baya kama da al'adun mu da addinin mu da ra'ayin mu a matsayinsa na demokradiyya. Zuwan demokradiyya shi ya assasa cin hanci da rashawa. Wannan cin hancin da rashawan da ya assasa shi a tsakanin mu, shi ya zama har shugabannin mu ba su a cutar mu. To me zai nuna ma haka? Shine shugaba za ku zo ku zabe shi a matsayin dan majalisa ko ku a matsayin dan karamar hukuma, amma ba zai waiwaye ku ba sai lokacin zabe, lokacin kasuwar bukata zai zo, shi sai muku bureji da sardin ko sabulu da omo dan atamfa haka, na dauki hoton sa a manna akai, yazo mai jaka 10, mai jaka 5, haka zai raba wa al'umma. An kuka saka shekaru kuma an sake sakaci, an sake zaben shi, in ya tafi bai zai sake dawo ba, sai kimanin shekara 7. To menene amfanin wannan demokradiyya? Kuma talaka bai da, bai san nawa aka samu ba, nawa aka kashe ba. Wannan yanzu da zaka samu wani talaka unguwanku ka tambaye shi sunan dan majalisan unguwanku, bai zai iya baka sunan shi ba. To me amfanin wannan demokradiyya? Ni a gani na ba abinda demokradiyya nan ya kawo mana in ba cika.
To she kuma tambaya ta ƙarshe, Alhaji Muhammad Jafaru, me kaga ya kamata a yi a ƙasar Kamaru domin a tabbaka tsari na demokradiyya irin ta gaskiya wacce kowa zai iya cin moriyarta, kowa zai wato ribantu da ita, musamman shugabanni da kuma wato mazauna ƙasan gabaki daya?
Babban shawara na da zan iya bayarwa dangane da batun tsari na demokradiyya, magana ɗaya kawai ne nake kokari in yi da kuma shawaran da zan bayar. Duk abin da za a yi shugabannin mu su riƙe gaskiya da adalci da kuma tallafi da taimakawa. Idan nake bi ma'ana adalci, shi ne mu so namu wanda ba namu ma mu so shi, wannan shi ne adalci. Ba za a taɓa kafa mu demokradiyya a cikin hasada, a cikin talauci, a cikin yaudara. Ba za a kafa demokradiyya da wannan ba. Yau idan ka duba kasashen Turawa da me suka ci gaba, sun sa gaskiya a ayyuka da suke yi, sun tallafa ma waɗanda ba su da ƙarfi, tallafawa nan kuma ba wai kuɗi ake nufi kawai a cire a bayar ba, a'a, zaka gani akwai kamfanunnuka da ake erawa daban-daban wanda zai ya ɗauki mutane 4,000, 3,000 makamancinsu. Kaga in aka fara tallafawa, aka gusar da yunwa, aka buɗe masana'antu wa'anda ma ba su je boko ba suna da hanyoyin da za su shiga su rufa ma kansu asiri, daga wannan lokacin fa za a fara maganar demokradiyya. Wannan shi ne muddin ba a korin yunwa a ƙasa ba, muddin ba a tallafa ma talakawa ba ta hanyar da za su yi ƙoƙari su samu, babu wata demokradiyyar da za a tsaya a ce za a tafiyar da ita. Wannan shi ne shawara na.
To, Malam Hamisu Muntari, daga ƙarshe mai kaga ya kamata a yi domin a haɓaka demokradiyya a ƙasar Kamaru, a tabbatar da demokradiyya irin ta gaskiya wanda za a kowa zai ci riban ta, kowa zai ci riba daga ciki, musamman da shugabannin da kuma mazauna ƙasar gabaki ɗaya.
Na farko, kundin tsarin mulkin ƙasar Kamaru ya ci a sake la'akari da shi, a sake duba shi, a yi masa gyara. Na biyu, kundin zaɓe na ƙasar Kamaru wanda ELECAM take amfani da shi ya ci a sake zauna kuma a sake gyaransa. Akwai abubuwa da yawa da ya kamata a cimma gyara a ciki. Na uku kuma, bin doka da rike doka, domin ƙasar Kamaru tana da dokoki wanda idan ɗan hamayya ne ya taka doka za a kama shi, amma idan ɗan siyasan na gwamnati, sashen gwamnati yake, wannan baya taɓa shi. To wato akwai wanda doka bai taɓa su, akwai wanda kuma doka na shafansu. Saboda haka nan a saka wannan abin da muke kira Turanci rule of law. Sa'annan kuma a ƙarshe a ba wa kowa matsayinsa da ya cancance shi a wajen da ya cancance za a ba shi, ba a dinga bi ana ba wa 'yan uwa da sauransu da 'yan kabila ba, wanda yake kawo yawanci za ga 'yan kabila ɗaya ne suke nan a wajejen ma'aikata guda da sauransu. A'a, a ba wa 'yan da suka cancanta abin da suka cancanta su yi. Na ƙarshe kuma shi ne a yi la'akari da cin hanci da rashawa. Wato, ita wannan kungiya da gwamnatin Kamaru ta saka na CONAC, wanda ake kiran shi na yaƙi da cin hanci da rashawa, a ba su ƙarfin kamawa kuma su hukuntar, su karɓo kuɗinsu da rashi, ba sai dai su ba da recommendation kuma shugaban ƙasa cewa ga abin da suka gani, sai yadda ya ga dama ba, ya zaɓi wanda zai kama ya sake, wanda zai sake ya bar wanda ya ga dama ya bari ba. Ƙarfi wanda shugaban ƙasa ke da shi suna da yawa, ya kamata a duba a gani ya zama yana nan a cikin doka.
To, jama'a masu sauraro, kun ji yadda shirin namu ya kasance a yau, inda muke tattaunawa ne dama akan maudu'in demokradiyya, ci gaba da aka samu ko rashin ci gaba a ƙasar Kamaru. Bakin namu su ne Alhaji Muhammadu Jafaru na jam'iyya mai mulki, wato FDPC ko kuwa CPGM daga gabashin Kamaru, wato a birnin Bertuwa, shi kuma Muntari Hamisu daga gabas, daga arewa maso yammacin Kamaru, musamman a birnin Baminda a yankin Ingilishi. Bakin kuma akwai Sise Bamanga, shi kuma daga birnin Duwala, wato birnin cinikayyar ƙasar Kamaru, shi Shehu Usmanu daga babban birnin Kamaru Yaounde. A madadin abokan aikin gabaki ɗaya muke muku godiya, shi kuma wani lokacin idan Allah mai komai mai kowa ya yarda mana. Muhammad Bashir Ladan ni na gabatar muku da wannan shiri daga Yaounde, babban birnin Kamaru.
Mun gode kwarai da gaske Muhammad Bashir Ladan, tare da fatan mai sauraro ya gamsu da bayanan matasa da manyan 'yan siyasa daga bangaren jam'iyyu da ma bangaren gwamnatin ƙasar Kamaru. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, ko kasance tare da mu makon gobe, inda za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin daga ƙasar Ghana. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya.
Gaida Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu saurarama a jamhuriyar Nijar, a kullum za ku iya saurarama tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Za ku kuma iya saurarama kai tsaye a shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Sunana Yusuf Ibrahim ni da asalin kasar Niger mai kuma a cikin jihar Tillabe. Abun da ya kawo ni nan ga shine a farko da gaskiya barani ya kawo ni a nan ga saboda ba mu da aiki yi a can din. Kuma a farko ma ba samu makaranta balantana a ce mutum yana da wani ilimi ne wani aiki hakan ga daban to shi yasa saboda ba mu da aiki shi yasa ni kuma na fito wajen neman abinci kuma ba ni da wata sana'a da nake yi ko ba gaskiya ba barane nake yi na yawo kafake dama amma ba sana'a nake a can ba kawai yawon barane nake farko na yi zama da Lagos kuma na yi zama Benin Cotonou kenan da Togo Lomé da kuma Cote d'Ivoire da Burkina Faso to sai ina nan sai wasu sun ka bani shawarar cewa da yake su anan suke gane zama sun ka ce min ko zan zo anan gane ne ka sun ka bani shawarar ta in na zo nan ga na yin samu aiki da zani na hannu da yake nan ga akwai ayyuka na hannu da ake koyar ma mutane to bayan na zo kuma sai na aka sai haka ban samu aikin ba sai na zo ina tabara dai a cikin Ghana din to shine sai a cikin bara din ne samu dan jari kadan sai ni fara wannan sana'a sana'ar da gaskiya sana'a tana da kyau dan idan kana yin ta ita za ta tara dauka darajar ka ce a wajen idanu al'umma ba a rena ka sam in kana sana'a ba a rena ka amma idan kana yin bara gaskiya ko da akwai samun cikin baran gaskiya akwai kaskanci a ciki kuma gaskiya ba a girmama mutum a cikin aikin bara to shi yasa na duba ce a to tuni da haka ne idan mutum ya samu jari ai sai mutum ya kama sana'ar yahi kuma ana nuna mana cewa mu je mu yi sana'a mu yi aiki da sauransu to shi yasa ni kama wannan sana'a din sana'ar da nake yi ita ce wannan ta sayar da kayan salulun ne su hands free da chargers da sauransu suna nan ga da su bluetooth battery da sauransu su nake sayarwa wannan sana'a gaskiya ba laifi tana taimaka mini bisa ga abun da zan ci da abun da zan sha ina da iyali har ma ina ciyar da su a cikinta dani ina da iyali na anan ga muke tare da su ina ciyar da su a ciki komi da suke bukata a ciki nake diba ni musu kuma gaskiya ba laifi ina samu bakin gwargwado alhamdulillah gaskiya kalubalen da nake fuskanta cikin wannan sana'a gaskiya suna da yawa wallahi da wani lokaci ni kan kaina ma sai na ba kaina tausayi akwai lokaci a farko dai idan na zo tun da safe na dauko kayan ga kafin sama wanda zai dauko min kayan ya kai mini wurin sana'a sai na gaji na wahala in na kai chat din kuma ni da kaina zan zo in shirye da su in dinga makala su ina azu saura sama da karshe ma kun sai bayan na gama shiryan kuma sai hadari ya taso gashi banda kwafi na fili nake hadari ya taso ruwa su zo su dinga watsar da abu so gaskiya ina fuskantar kalubale sosai wani bi ma wasu kayan ma sai ruwa su tayar da su da iska da sauransu wallahi gaskiya akwai wahala ciki sosai ma gaskiya hankuri dai ake yi game da wannan da kai ana fuskantar kalubale sosai akwai wahala dan inda a ce ma ina da kwantina ne wanda zan saci ko shago da wannan duka yana da sauki ni ga hadari ina yin ni sauki sai in rufe sai in tafi ma in samu wani maliki ko a cikin masu yan zaman amma haka din da suke kan table ne suke gashi ana yawan ruwa kasa ce mai yawan ruwa wallahi nake ce maka wasu kayan ma sai su jijjike sai na zo gida in shashafe da tsumma hakan ga in shanya in sun bushe in sake dawowa kuma dai in zo in rafiya gaskiya akwai matsala sosai gaskiya jama'a da muke tare da su a kasuwa makwabta na kasuwa gaskiya muna tare da mutanen kirki dan wallahi wasu suna tausaya mini in sun ga na shiga cikin wani hali na irin kaman in ruwa zuwa kan za su zo da gudu in abin bai fi karfin sosai zo su kama mini amma gaskiya wajen iko kuma akwai iko da kansu wasu sun ka wuce sun gani na sana sauci gaskiya malam kai kokari Allah shi maka albarka da sauran kuma al'umma duka mai yawanci sun ka wuce sun ga ina wannan sana gaskiya suna jin dadi amma sai dai kalubalen da ni fuskanta wajen iko masu kula da hanya su ne wani lokaci da ni je can baki hanya inda nake ajewa suke kullum sun ka sauce mini in tashi bisa hanya nan ga ba wurin sana'a ne ba to daga karshe ma sun ka dabe ni sai da ni bar ma wannan sana'a a lokacin to daga baya ne sai dai ni samu wani can cikin lungu inda ma ba ma wasu jama'a da yawa ke wuce a wurin ba sai ni samu ina dan dubara haka nan kadan kadan komawa gida zama dai to abu ne shi wannan zai yi to yana hitowa daga Allah ne amma ni dai gaskiya yanzu bare da niyya komawa gida yanzu na dindindin saboda mi saboda bana da abun da in je gidan din zan yi ko ba gaskiya ba bani da kudin zan je in je gidan kama sana'a kuma ga can gidan din in ma bare nema can din ba wuri ne wanda wai zaka ce kai bara baka samu abun da kake samu a nan ba alal misali to wala tramu ce ce ya koma can yayi bara kuma ga ko da yake bara ma ai ba sana'a ne ba aga yanzu dai a takaice dai bani da halin da zan komawa gida na zama dai dindin ne a can dai gaskiya yanzu
Thank you.
madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.